Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, Ramadan Mubarak. Barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya. Inda Suleiman ya race tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokin aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 4 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Hafiz zai ba mu kanin labarai.
Ya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi Allah wadai da kakkausar murya kan Rasha, inda ya zarge ta da aikata munanan ayyukan yaƙi a ƙasar Ukraine. Ya Lahadi, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce Amurka na bibiyar bayanai masu matuƙar tayar da hankali na adadin mutanen da aka kashe a wani ƙauye da ke tsakiyar ƙasar Mali. Prime Minister ƙasar Pakistan Imran Khan ya tsallake rijiya da bayan yunkurin da 'yan adawa suka yi da cige shi daga mukaminsa ta hanyar kada ƙuri'ar rashin amincewa da majalisar dokokin ƙasar mai cike da takaddama.
To madalla, kanin labaran kenan. Wasu mazauna anguwar Apo a Abuja da ke Najeriya, wato anguwar 'yan majalisar dokokin Najeriya, sun dakatar da limamin babban masallacin Juma'a na anguwar Sheikh Nuru Khalid.
Ya ce shi da abin da ya na gaskiya bai jin shakka komi, an dai ariya a wajen Ubangiji abin da ya gaskiya ne ba abin da zai dame shi.
Yayin da ya cika shekara daya a kan karagar mulki, shugaban kasar Niger Mahmud Bazoum ya bayyana samun nasarori a fannin tsaro a wasu yankuna da ke fama da ayyukan ta'addanci. Muna kuma dauke da shirin Ciki da Gaskiya, wanda Sarfi Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Za mu kuma kawo muku karatun Alkur'ani, amma kafin nan bari mu sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi Allah wadai da kakkausar murya kan Rasha, inda ya zarge ta da aikata munanan ayyukan yaƙi a ƙasar Ukraine. Yayin da karan farko duniya ta fara ganin gawarwakin 'yan ƙasar Ukraine da suka mutu a titunan Bucha da ke wajen birnin Kiev bayan da sojojin Rasha suka bar yankin. Babban jami'in diplomasiyya a Amurka ya shaidawa shirin State of the Union na gidan talabijin na CNN cewa ko ma yaya tilas mutum ya ji takaici, ba za mu iya yin watsi da wannan ba, ba za mu iya lamurtan wannan ba. Blinken ya ce Amurka za ta yi aiki tukuru ta tattara bayanan laifukan yakin Rasha a duk faɗin Ukraine, yayin da Ukraine ta yi ikirarin cewa ta sake karɓe ikon yankin arewa ta tsakiya kusa da babban birnin ƙasar. Dakarun Moscow sun janye daga yankin Kiev domin mayar da hankali kan sabbin hare-hare a garuruwan kudancin Ukraine da ke tekun Bahar Aswad da kuma yankin Donbas da ake gwabzawa a gabashin Ukraine. Da yake tunani kan gawarwakin da aka samu a titina, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya shaida a shirin First Nation na gidan talabijin ɗin CBS cewa hakika wannan kisan ƙare dangi ne. Ya ce sojojin Rasha sun lalata da kuma halakar da ƙasar. Sakataren janar na ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya shaida a CNN cewa wannan zalunci ne ga 'yan ƙasar da muka shafa shekara da shekaru ba mu ga irin shi ba a cikin shekarun da suka gabata a Turai. Alhakin kawo ƙarshen yakin ya rataya a wuyan shugaban Rasha Vladimir Putin. Ya Lahadi, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce Amurka na bibiyar bayanai masu matuƙar tayar da hankali na adadin mutanen da aka kashe a wani ƙauye da ke tsakiyar ƙasar Mali. Rundunar sojojin Mali ta faɗa a ranar Asabar cewa ta kashe mayaƙa masu kishin Islam sama da 200 a faɗan baya-bayan nan da aka shafa wata guda ana gwabzawa. Rikici da kasashen yamma ya karu tun bayan matakin da gwamnatin mulkin sojan ƙasar Mali ta ɗauka da jinkirta gudanar da zaɓuɓɓukan demokuraɗiyya a watan Fabrairun da ya gabata, da kuma kan haɗin gwiwarta da sojojin haya na kamfanin Wana Group da ke Rasha. A cikin wata sanarwa, Price ya ce akwai rahotanni masu cin karo da juna akan wanda ke da alhakin kisan da aka yi a ƙarshen watan Maris a ƙauyen Mora, mai tazarar kilomita 400 arewa maso gabashin Bamako, babban birnin ƙasar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister ƙasar Pakistan Imran Khan ya tsallake rijiya da bayan yunkurin da 'yan adawa suka yi da cige shi daga mukaminsa ta hanyar kada ƙuri'ar rashin amincewa da majalisar dokokin ƙasar mai cike da takaddama. da mambobi 342 na majalisar dokokin kasar ko majalisar wakilai suka fara zama da ke dakon ganin an tsige kan ministan shari'a Fawad Hussein ya buƙaci makaddashin kakakin majalisar da ya haramta ƙuri'ar da ake zargin Amurka ce ta ɗauki nauyinta. Ministan a cikin takaitaccen jawabinsa ya kawo wata kasida ta kundin tsarin mulki da ke cewa yin biyayya ga ƙasa shi ne babban aikin kowane ɗan ƙasa. Kakakin majalisar Kasim Khan Suri ya yanke hukuncin cewa ba zai iya ba da damar kada ƙuri'a kan abin da ya ce ƙudurin baya bisa ƙa'ida na rashin amincewa da Prime Minister. Ba za a bari wata ƙasar waje mai ƙarfin faɗa a ji ta kifar da zaɓaɓɓiyar gwamnati ta hanyar wata maƙarƙashiya ba, in ji Suri, yayin da ya gaggawa ɗage zaman na musamman yayin zanga-zangar da 'yan majalisar adawa suka yi. Amurka ta musanta taka wata rawa a yunkurin tsige Prime Minister.
Nan ba da jimawa ba Hafiz zai kawo mana ƙarshen labaran duniya, amma kafin nan, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, wasu mazauna anguwar Apo a Abuja, wato anguwar 'yan majalisar dokokin Najeriya, na niyyar kwaɓe shugaban kwamitin masallacin anguwar Sanata Sa'idu Ɗan Sadau, biyo bayan dakatar da limamin babban masallacin Juma'a na anguwar Sheikh Nuru Khalid. Ga wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya da ƙarin bayani.
Sharaɗin talakan Najeriya ku hana kashe mu mu fito zaɓe, ku bari a kashe mu ba za mu yi zaɓe ba.
Sheikh Nuru Khalid, wanda ya buƙaci jama'a kar su fito zaɓe matuƙar ba a inganta tsaro gabanin zaben ba, ya gamu da matakin kwamitin masallatan, inda ta tafsirin da ya zaba na Ramadan aka naɗa wani limami ya maye gurbinsa. Khalid da kan shirya shan ruwa da mabiya addinin Kirista a masallacin don ƙarfafa fahimtar juna na tsakanin addinai, na ɗaukar salon wa'azin kowa ya zo a tafi tare, ko ma dai a daina mayar da hankali kan batun bid'a, a riƙa ƙarfafa batun tabarbarewa tsaro a irin ra'ayin nasa. Limamin masallacin Zombi na unguwar 'yan majalisar Ibrahim Awal Usama ya so shiga tsakani kan barazanar tsige ɗan Sadau daga kujerar don samun dawo da Sheikh Khalid da ake wa taken digital imam.
Na same shi na ce me ya faru tsakaninka da kai da Sheikh Nuru Khalid, kuma sannan ga abin da muke gani wasu suna ƙoƙarin kai ma su raba ka da wannan kujerai. Ya ce shi da abin da ya na gaskiya bai jin shakka komai, an dai a wajen Ubangiji abin da ya gaskiya ne ba abin da zai dame shi.
Amma a tsarin addinin musulunci kai kana ga abin da yin daidai ne?
A to in dai a tsarin addinin musulunci ne, idan za a yi hukunci akan mutum a zauna an samu hujja kayi laifi kaza, tunda ba mutum da yake jagorancin nan ba, dalilin wannan tunda baka ji ba mun sallame ka, kowa sai ya shaida. Na tuntuɓi malamin, amma dai yau za mu haɗu mu tattauna.
Yanzu a tuna sallar Idin Azumin Bara an samu irin wannan takaddama tsakanin Imam Usama da Ɗan Sadau, yayin da Ɗan Sadau ɗin ya yi wuf ya karɓe na'urar magana ya musanta sukar gwamnatin Buhari da ake yi cewa bata tabuka abin kirki ba, yana mai cewa ya ta ba da lamuni fiye da koma wace gwamnati. Tunzura da jama'a suka yi kan ra'ayin Ɗan Sadau ya sa ya ce haka aka yi wa annabawa ma.
Wasu ba su suka zaɓi annabawa, wasu ba suka fishi annabawa saboda an faɗa musu gaskiya. In ma wannan ɗauko gora ɗan ya burge dana fa'irin ku ba da wani na yi sunna annabawa masu wasu yi sunna kafirai a lokacin mabuta da zai kama.
Imam Usama ya sa an yi zaɓen marawa ra'ayinsa baya ta hanyar kabbara har sau uku, inda jama'a suka goyi bayan cewa gwamnatin ta gaza.
Duk masallacin nan akwai wanda ya gamsu da abinda gwamnatin nan ta yi 100% gaskiya ne ya ce Allahu Akbar. Duk ba ku gamsu ba cewa wannan gwamnatin ba ta yi mana abu 100% ba ku ce Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. To saboda haka in yanzu za a koma layi, wallahi shugaban kasa ba za ka ci zaɓe ba, saboda abin da muka zaɓe ka kai ba ka yi ba.
Hakika wasu masu hannu da shuni na kaucewa sallah a masallacin unguwar don kaucewa gamuwa da 'yan alaba kuma samu. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, an gaishe ka Nasiru Adamu El-Hikaya. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da ƙarshen labaran duniya.
Jarima Hamza bin Al-Hussein, tsohon mai jiran gadon sarautar Jordan wanda aka yi masa ɗaurin talala a gida a shekarar da ta gabata, ya sanar jiya Lahadi cewa zai jingina mukaminsa na sarauta don nuna adawa da manufofin Jordan a halin yanzu. An zargi Hamza a watan Afrilun da ya gabata da ƙoƙarin dagula masarautar a wani shiri da kasashen waje suka kitsa masa, amma ba a hukunta shi ba bayan yayi mubaya ga sarki Abdullah yayansa. A cikin wasika da ya wallafa a shafinsa na Twitter, Hamza ya ce abin da ya gani a shekarun baya bayan nan ya sa yayi masa wahala, ya amince da manufofi da hukumomin kasar Jordan ke bi. Ya rubuta cewa na yanke shawarar cewa abin da na yi imani na ka'idojin mahaifina marigayi Sarki Hussein da ya cusa min ba su dace da hanya umarni da hanyoyin zamani na cibiyoyinmu ba. Annada Hamza mai shekaru 42 a Yarima mai jiran gado lokacin da Sarki Hussein ya rasu a shekarar 1999 kuma Abdullah ya zama sarki, amma ya rasa wannan mukami bayan shekaru 5 lokacin da Abdullah yana da ɗansa a matsayin magaji. A bara ne dai aka yi masa ɗaurin talala a gida bayan ya yi zargi kan cin hanci da rashawa da mulkin kama karya. Prime Minister kasar Hungary Viktor Orban ya ayyana samun nasara zaben kasar da aka gudanar jiya Lahadi, yana mai da'awar lashe wa'adi na hudu yayin da aka kidaya wani bangare na ƙuri'un da aka kada, wanda ya ba jam'iyyarsa mai ra'ayin mazan jiya take kan gaba da gagarin murin jayi. A wani jawabi na minti 10 ga jami'an jam'iyyar Fidesz da magoya bayansa a Budapest, Orban ya yi jawabi ga taron jama'a suna ta murna Viktor, ya kuma bayyana hakan da babban nasara ga jam'iyyarsa. Yayin da ake ci gaba da kidayar ƙuri'un, ta bayyana karar cewa tambayar ba ita ce ko jam'iyyar Fidesz ta Orban za ta samu a zaben ba, amma da nawa. Bayan kirga kusan kashi 70 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, bisa ga dukkan alamu Fidesz za ta sake samun rinjaye da kundin tsarin mulki ya tanada. An yi hasashen za a fafata a zaben tun lokacin da Orban ya hau kan karagar mulki a shekarar 2010.
Da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga Washington DC. To yayin da ya cika shekara daya akan karagar mulki, shugaban kasar Niger Muhammad Bazoum ya bayyana samun nasarori a fannin tsaro a wasu yankunan da ke fama da ayyukan ta'addanci, ko da yake a cewarsa har yanzu da sauraron na akaba, saboda haka zai ci gaba da hada gwiwa da takwarorinsa na kasashe da suke makwabtaka. Ga wakilin murya Amurka Sulemu Mini Barma da rahoton.
An ka dauki misalin matsalar tsaro, mun sa himma da cikin aikin da muke yi. Yau ina tsammanin kasar Difa muna cikin hanyar cin magurin na kowa ya koma gida. Damanar bana da take gabanmu niyata ita ce bani barin mutum guda wanda bai je gida ba kuma ya yi aikin noma. Insha Allah, musamman yanzu da yake gwamna na Borno shi ma ya aiwatar da wannan niyata shi na ya maida ɗan ƙasar shi can gida, kuma ya fara ƙasar Tilaberi. Yau akwai mutane da yawa a yankin nan na Zarmaganda wanda suka bar gidajensu suka gudu suka zo wuraren da suka tsira da ransu sakamakon irin gallazan da 'yan ta'adda suke musu, koko sakamakon sabani da aka samu tsakanin kabiloli. Makonnin nan da suka gabata mun sulhanta tsakanin al'umma, ko matsala ta cikin gida a kabila guda ko matsala tsakanin kabila da kabila, duka mun yi tarurruka mun sulhanta tsakanin mutane nan ma an samu ci gaba. Babban matsalar mu ita tana cikin yankin nan na tsakanin mu da iyakan Burkina Faso, na 'yan ta'adda sun zo sabi yau nan ne muka yi ba ma ƙarfi, mun aika sojawa suna aiki tuku.
To ranka dade, ya abin yake wajen kudancin jihar Maradi iyaka da wasu jihohin arewacin Najeriya da suka hada da Katsina, Sokoto, Zamfara da Kebbi?
Nan ma an samu sauki da yawa, sai dai hakan bai tabbata ba a Najeriya. Muna cikin samu 'yan gudun hijira da yawa, wannan matsala ce sabuwa wanda za mu tunkare ta ita ma. Muna cikin tattauna da gwamnonin jihohin makwabtan namu. 'Yan ƙasa namu na Nishiyar na iyaka, in madarun face in gidan rumji ne, yau akwai sauki in aka kwatanta da irin matsalan da suka samu a da kamar yau a ce shekara guda haka sojawan mu tabarkalla suna kokari to ina amfani da wannan damar da ka bani na injinjina musu musu godiya kuma roƙi Allah ya kama musu
a gaida salamomin bar ma da wannan rahoton masu sauraro kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet akan voahausa.com muryaamerica.com ko kuma sashen hausa.com yanzu sai ku dade gyara zama don ku saurari shirin ciki da gaskiya
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya dake bin diddigin zargin tauye marasa karfi ko waɗanda aka zalunta haƙinsu. A yau ma muna kan batun gonar zinare a jihar Yobe. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. A makon da ya gabata ne muka sauka a damatar jihar Yobe inda matashi Musa Umar a madadin sauran ƴan uwansa ya ce yake bin kadin wata babbar gona da aka tabbatar a cikinta akwai ma'adanai masu daraja dangin zinari. Musa Umar ya ce sun sayarwa wani mutumin rabin gonarsu suka bar rabi don akwai zinari ko ma'adanai masu tsada a ciki da aka tabbatar musu da hakan. Bayan haka Musa Umar ya ce suna zargin hakimin damaturu da hada baki da wanda ya sayi rabin gonar don handame musu dukiya. Ga dai ci gaban hirar da filin ciki da gaskiya da Musa Umar.
Wani nazari ne kai ga matsayin cewa shi hakimi ya kwace muku wannan gonar ne.
Ai ni kawai matsayin da yasa na dauke ya koce. Bara muna aiki sai mana ya dakatar da mu je sai ran da ya kira ni. Shine muka shekara cir shekaran bai kira ni ba. Sannan gonan nan da naje gonan yake cewa kar in yadda in je in yi aiki a wannan gonan kaga tabbacin cewa kar be ta
to mutane ne yake sa suke gadin gonar ko me yake faruwa
babu kawai dai ya sa ido ne suke ga ma kuma ya taba ga min cewa ko in je in shire da garfi na ko kuma in bari shi dama yana neman ya san inda abun yake kuma yanzu ya riga da ya sani sai ran da ya ga dama zai je shire abun sa kuma zai je ya sarka ya cewa ya ajiye kulliyar gidansa na ce masa wannan ba zai yi ba shine muka tashi a haka
wata kila tambayar da ba mima ba wani tabbaci kuke da shi cewa wajen akwai zinari wace hukuma ce ko wani barare ne ga muku
daga farkon baban na shi yake ganin wannan abu
eh
shi malamin baban na shi yake ganin abu shine ya faɗa har aka zo ga na'ura ya auna tabbatar akwai
wato ka san wanda ya kawo na'urar
a ba sai shi ba su hakimin suka kawo shi kuma ya tabbatar mana da akwai sai da yace idan hakimin ba zai iya tona ba don Allah ya bashi izini zai dauko kamfani ya shirye shi ya raba shi kashi hudu shi hakimin ya dauki uku shi kuma ya ba mu kashi daya mu raba mu talaka tare da wanda ya shirye
yanzu shi wanda wanda ya sai gefen gonar taku shi noma yake amma ai ba dinari yake
noma yake
a ƙarshe zuwa a wani hali kake ciki me kake yi yanzu a rayuwa
aiki na ne aikin da nake yi ni Kakanoza ne kawai yanzu a gari
ba ka da wani
ne daga Kakanoza
sai mai faci kenan mai facin tayoyin mota ko mashi
tabbas hakan
me yasa muke tunanin kai kara hukuma ta gaba ba ko wajen shi mai martaba sarkin damatur
shi mai martaban daga farko ai shi ya samu mu je an je din yan auna shi hakimin mu je da shi mu nuna masa yan auna zai turo mana mota ya tire da muka je mu da daba sai ya hana mu zuwa wajen kofar ma ladi ya fi sau nawa sun hana mu shiga shi sai kara bar mu shi
waye hana ka shiga shi sarki
to da muka je mu ina so in fada ma sarki mun zauna da shi daga farko ma kafin a fara magana sai da yake a je da sanin na san hakimin in an je an auna an ga zahiri zai ba mu mota ya tire da aka je aka auna
shi hakimin da muka je aka je aka auna to bai kawo motan ba bai bar mu mun koma ba sai samu tono sai da muka kona 70 muna tono muka toni gaba wajen 7 da wani abu cikin duwatsu babu shi babu sha kudi naira 20,000 ya ba mu mutum 17
to mun me kuka tona a wajen kuna neman zinari ne
Eh, ya ce mu nema kafin motan ta zo.
Kuma dubu ku samu ba?
Eh, kuma ba mu samu ba, kawai sai koma gefen sai zamansa sai ya manta da mu, daga baya sai ya tsaye da aiki.
Wannan ya nuna watakila zinari yana da zurfi, yana can kasa kenan.
Eh, to shi ne ba mu sani ba, mu dai kawai yanzu ya harzu da aikin mu, ya ce mana zai neme ni a waya tun bara kenan, bai neme ni a wayan ba. Shi ne kwanaki da na je sai yake cewa kar in ka da wannan aiki fa hairan da ya neme ni.
Dazu ka so ka nuna akwai masaniyar shi mai martaba sarkin Damaturu.
Eh, tabbas mun gana da shi akan magana.
Eh, me ya faɗa shi?
Sai mana mu je da garin nasan mu nuna masa. Idan muka je muka nuna masa, za a je a auna in abun akwai shi, shi zai ba mu mota je a shire.
Baka gane abun da nake nufi ba. Wajen ba hakimi nake magana ba, mai martaba
sarkin ba. Eh, da shi muka yi wannan magana.
To me haɗa abun ko da hakimi?
Shi hakimi lawanin da ya kai mu, shi hakimi ya ja mu ya je mu har wajen sarki. A lokacin kafin su je su ga wannan abu suka ja mu, sai da muka je har gaban sarkin ya ba mu izini muka je. Kuma daga baya shi hakimi ya shiru ya manta da mu.
Yanzu ya nuna dai magana tana hannun hakimi ne, ba mai martaba sarki ba.
Eh, to shi mai martaban ba samu an je an gaya masa ga abun yanda ya kasance. Ina so in gaya masa sun hana ni shiga gidan ma. Ka ji matsala. Ka san mutum bashi da hanya din wani abun ba zai yi ba.
Amma yanzu inda za ka samu dama ka yi wa mai martaba sarki magana, kana ga magana za ta iya samun maslaha.
Eh, to wannan shi ne ban sani ba, sai dai kawai samun wannan din ba zai yi ba, ni da sun riga sun hana ni shiga gidan, na je ya fi ya yi riga. Shi ya ce wa fada an kar su kuskura su bar ni shiga wannan gidan.
A, waye shi hakimi ne ya sa kara bar ni?
Eh, shi ne hakimi ne ya sa kara bar ni kawai, na je kawai ba haliya bar ni shiga gidan. Akwai randa na hadu da shi ya zo kasuwa mana, ce don Allah bar ni gaisa da shi. Akwai wata magana mu suka ce mana a bani da yancin wannan, suka ture ni kawai na sashi.
Ya nuna dai sarki bai san ma halin da ake ciki ba kenan.
Ina zai sani ba, sanar da shi ba, shi ne damuwan. Shi bai sani ba, shi wannan kuma ya mana shiru ya bar mu, ba mu san me muke ciki ba, kawai ya hana mu zuwa wajen mata a takaice yanzu.
Filin ciki da gaskiya ya miƙa binciken wannan korafi ga zauren sulhu na gwamnatin jihar Yobe. Karkashin jagorancin mai taimaka gwamnan jihar Sheikh Babagana Malam Kyari, wanda ya gayyaci sassan da lamarin ya shafa don gano gaskiya da yi musu sulhu. Sai dai ya ce har ya zuwa yanzu, bayan zaman sulhun da aka yi, babu wani tsakanin Musa Umar da wanda yake takaddama da shi da su ya waiwaye kumutun sulhun.
Har yanzu da muke magana da kai ba wanda ya waiwaye ni, sai yau da na kira shi Musa Umar ya ce ai na kira sakataren ka na komiti sau biyu, to amma ban same ka ba. Nace to an Musa wata shida ai ba kwana shida ba ne, kuma abin nan ni na matso na neme ka, kuma muka yi zama ɗaya zama biyu yau zama na uku, muka yau wata shida kai baka ce mun komi ba. Ai na ɗauka cewa kamar komi ya tafi daidai kamar yadda malamai suke cewa as-sukutu tadullu ala rida, wato duk yayin da aka yi shiru kamar an gamsu kenan. Ya ce eh, ni ba su yi min maganan komi ba. Nace kai kuma baka sai koka mun ba? Yace haka ne malam, wannan kuskure ne. Take cikin dare nan na kira shi hakimin bulaburin, wato hakimi Alhaji Kalli, yace mun eh, na kira shi Zakar Usman wanda ya siya wannan gona akan in sasanta su, amma ƙarshe ya faɗi min wasu maganganu ne wanda ka san kamar ba ji daɗin shi ba. Yace me ya gaya maka? Yace ah, ai shi gona ya siya yau shekaru 13 da suka wuce. Yalla bai, saboda haka ni gaskiya kar a danne ni. Ni sulhun nan ba zan amince ba, in mutum bai yadda ba ya kai ni kotu. Wannan yanzu da daren nan ne, yau ɗin nan ne hakimi yake bani wannan bayani. To amma na sake kiran Musa, na ce to tunda haka ne zan sake kiran ku da kai da zaman da muka yi wakilan duka, za mu sake zama da ku. In har abin da shi Zakar Usman wanda ya siya filin yanda ya raya wa hakimi haka ya faɗa, za mu zauna. In bai yadda ba, dama namu sulhu ne. Sulhu kuma babu tilastawa. So in kotun za a kai shi, kaga sai mu baka dama kai Musa Umar ka je ka nemi hakkinka a kotu. In kuma ya yi nadama da kalmar da ya gaya wa hakimi ya yi da sulhu, to a wannan zaman ba za mu tashi ba, sai mun bi kadunka ka samu hakkinka kai Musa Umar. Wannan shi ne dai a cikin daren nan abinda zauren sulhu karkashin jagorancin Ustaz Babagana Malam Kyari ya gabatar cikin wannan dare, kamar yadda yanzu nake magana yau Lahadi. To insha Allah wannan shine matsayan mu, amma wayannan abubuwa da committee mu yayi iya abin da zai yi. Saura wannan zamanin in yayi zamu anan ne zamu karkare ko a samu wa zaren baki, ko kuma a tura su zuwa kotu.
Masu raro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan kan wannan batu. A nan za mu jingine shirin mu kuma saka ido ganin yadda za ta kaya. Kafin daga bisani mu sake dawowa domin sanar da ku abin da ya faru. Yanzu a madadin waɗanda ya taimaka shirin ya zo gare ku Nasiru Adamelin Kaya. Ni Sarfili Hashin Gumel daga nan birnin Washington nake cewa sai mun sake haɗuwa. Mu kasance lafiya.
Madalla an gaishe ka Sarfilu Hashim Gumel. Masu sauraro yanzu kuma bar mu saurari karatu daga Alkur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadana.
Assalamu alaikum. Ismi Maryam Muhammad Lawal. Ana ɗalibat min madaran sufin Malam Azim Idris Anguwan Kajimma. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sabbi isma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أهوى فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب على الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم.
ما شاء الله كان محمد حافظ بابا اللي دلا باري أتكايشي.
Ya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi allawa dai da kakkausar murya kan Rasha, inda ya zarge ta da aikata munanan ayyukan yaƙi a ƙasar Ukraine, yayin da karan farko duniya ta fara ganin gawarwakin 'yan ƙasar Ukraine da suka mutu a titunan Bucha da ke wajen birnin Kiev bayan da sojojin Rasha suka bar yankin. Babban jami'in diplomasiyya a Amurka ya shaidawa shirin State of the Union na gidan talabijin na CNN cewa ko ma yaya tilas mutum ya ji takaici, ba za mu iya yin watsi da wannan ba, ba za mu iya lamurtan wannan ba. Jala Hadi, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price, ya ce Amurka na bibiyar bayanai masu matukar tayar da hankali na adadin mutanen da aka kashe a wani ƙauye da ke tsakiyar ƙasar Mali. Rundunar sojojin Mali ta faɗa a ranar Asabar cewa ta kashe mayaka masu kishin Islam sama da 200 a faɗin baya-bayan nan da aka shafa wata guda ana gwabzawa. Rikici da kasashen yamma ya karu tun bayan matakin da gwamnatin mulkin sojan kasar Mali ta dauka da jinkirta gudanar da zaɓuɓɓukan demokuraɗiyya a watan Fabrairun da ya gabata, da kuma kan haɗin gwiwarta da sojojin haya na kamfanin Wana Group da ke Rasha. Prime Minister kasar Pakistan Imran Khan ya tsallake rijiya da bayan ƙurin da 'yan adawa suka yi da tsige shi daga mukaminsa ta hanyar kada ƙuri'ar rashin amincewa da majalisar dokokin kasar mai cike da takaddama. Da mambobi 342 na majalisar dokokin kasar ko majalisar wakilai suka fara zama da ke dakon ganin an tsige Khan. Ministan shari'a Fawad Hussein ya buƙaci makaddashin kakakin majalisar da ya haramta ƙuri'ar da ake zargin Amurka ce ta ɗauki nauyinta. Yarima Hamza bin Al-Hussein, tsohon mai jiran gadon sarautar Jordan wanda aka yi masa ɗaurin talala a gida a shekarar da ta gabata, ya sanar jiya Lahadi cewa zai jingina mukaminsa na sarauta don nuna adawa da manufofin Jordan a halin yanzu. An zargi Hamza a watan Afrilun da ya gabata da ƙoƙarin dagula masarautar a wani shiri da kasashen waje suka kitsa masa, amma ba a hukunta shi ba bayan ya yi mubaya ga Sarki Abdallah yayansa.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi mu sake shigowa da sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tiya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abo wanda ya bada umarni, da injiniyan mu na yau ne ce taku Binta Suleiman Yaro, da na shirya na kuma gabatar, nake muku fatan alkhairi, huta lafiya, ma'assalam. Assalam.